sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da asuba tare da fatar an wayi gari lafiya a wannan rana ta yau Juma'a, wadda ta yi daidai da 16 ga watan Yuli shekara ta 2021, inda yanzu haka agogonmu a nan gundumar Colombia ke cewa karfe 1 na tsakar dare. Mai jagorantar shirin Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aikinmu. Amma kamun ku ji abinda muke tafa da su, bari mu fara muku da kanin labarai.
Wasu daga cikin 'yan kasar Colombia da 'yan sandan kasar Haiti suka tsare dangane da kisan shugaban kasar Jovenel Moise sun taba amfani da shirin horon soja da na bayar da ilimi da Amurka ta samar. Jiya Alhamis, kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya ya buƙaci gwamnatin riƙon ƙwarya ta Libya da ta kammala aikin da ya wajaba don gudanar da zaɓen ƙasa a kan lokaci a watan Disamba. Haka kuma aji cewa da alama ƙasar Iran na ƙara himma don auna Amurka da sauran ƙasashen yammaci wajen kutsen yanar gizo.
Kanin labaran da muke tafa da su kenan, sai a gyara zama don jin cikakkun labaran. A cikin taskar rahotanni kuwa, za a ji ko ina aka kwana a kan dokar zaben Najeriya a majalisar kasar.
Gaskiya kuma ita ce a bari zaben nan in aka yi shi a tura shi ta na'ura nan take. Wasu sun zo da fasalin cewa a'a babu sadi.
Har yanzu kuwa 'yan fashin daji a Najeriya na ci gaba da gudanar da ayyukansu ba tare da shamaki ba, ko kuma abinda ake gani mahukunta sun gaza.
Sannan suka yi awon gaba da dabbobin garin gabaki daya. Sun shiga kwaran gamba, sun kashe mutum uku, sun shiga tsamaye, sun ɗauke dabbobi, sun shiga masawa, sun kashe mai gari.
Kaɗan daga cikin abubuwan da muke tafa da su kenan. Bayan labaran duniya da rahotanni kuwa, sai mu kawo muku shirinmu na manuniya, wanda Isa Lawal Ikara ya shirya kuma zai gabatar. Daga bisani sai mu kawo muku nasiha albarkacin wannan rana mai albarka ta Juma'a. Amma dukkan mu kai ga waɗannan, sai mun fara da cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga cikakkun labaran duniya. Wasu daga cikin kasar Colombia da 'yan sandan kasar Haiti suka tsare dangane da kisan shugaban kasar Jovenel Moise sun taba amfana da shirin horon sojar na bayar da ilimi da Amurka ta samar. A cewar mai magana da yawun ma'aikatar tsaro ta Pentagon cikin wata sanarwa da aiki wa muryar Amurka ta saƙon email. Bayanan sun fito fili ne lokacin da ake nazarin rumbunan adana bayanan horaswa. Laftanar Kanar Ken Hoffman ya faɗa haka ba tare da ya bayyana lokaci da kuma inda aka yi horon ba. Binciken mu yana gudana, saboda haka ba mu da ƙarin bayani a wannan lokaci, a cewar Hoffman. Tun farko dai, gidan jaridar Washington Post ne fara ba da rahoton. A cewar Pentagon, ma'aikatar tsaron Amurka tana horar da dubban sojoji da kudancin Amurka da Amurka ta tsakiya da kuma yankin Caribbean a kowace shekara. Jiya Alhamis, kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya ya buƙaci gwamnatin riƙon ƙwarya ta Libya da ta kammala aikin da ya wajaba don gudanar da zaɓen ƙasa a kan lokaci a watan Disamba, yayin da ake ci gaba da damuwar cewa za a iya ɗage zaɓen. Kwamitin tsaro ya jaddada muhimmancin zaɓen shugaban ƙasa da 'yan majalisu na gaskiya da gaskiya, wanda zai kasance mai gamsarwa kuma abin dogaro, kuma ya jaddada muhimmancin shirye-shirye don tabbatar da an baiwa mata da matasa cikakken daidaito da kuma ikon shiga a yi da su, in ji Majalisar Ƙasashe 15 a cikin sanarwar. An shirya zaben da za a yi ranar 24 ga watan Disamba, shekaru 70 tun lokacin da Libya ta ayyana 'yancin kai a shekarar 1951. Amma har yanzu akwai sauran aiki, yayin da ya rage watanni 6 game da shirya tsarin doka da tsarin mulki don kada ƙuri'ar. A wani taro da aka yi a Tunis a watan Nuwamba na shekarar 2020, maza da mata 75 sun hallara don tattauna batun siyasar Libya, kuma sun zaɓi rana tare da amincewa da taswirar share hanya don shigar da ƙasar da ke fama da yaƙi zuwa zaɓuɓɓukan da aka yi niyyar zama na kowa da kowa, sahihi kuma na demokaradiyya. Abokai na ƙudda ƙudma na iya samun saɓanin ra'ayi, in ji shugaban Amurka Joe Biden jiya Alhamis, yayin da yake tare da shugabar Jamus Angela Merkel lokacin da shugabannin biyu ke amsa tambayoyi game da bambance-bambancen da ke tsakaninsu kan bututun iskar gas na ƙasar Rasha. Biden ya ce Amurka da Jamus za su duba irin matakan da za a ɗauka idan har aka raunana tsaron makamashin Ukraine. Bututun mai na dala biliyan 11 na Nord Stream guda biyu sun kusa kammaluwa, kuma za su bai wa Jamus damar ninka yawan iskar gas ɗin da take shigowa da ita daga ƙasar Rasha. Amma zai iya tsallake ƙasar Ukraine, don haka zai rage wa ƙasar samun kuɗaɗen shiga. Biden ya ce shi da Merkel sun amince cewa ba za a bar Rasha ta yi amfani da makamashi a matsayin makamin tilastawa ko yi wa makwabtanta barazana ba.
Labaran duniya kashi na farko kenan. Kamun mu kai ga na biyu, bari mu fara da rahoton mu na farko. Majalisar Dattawa ta amince da sabuwar dokar zaɓe da ta yi wa gyara a wannan shekarar, to amma sai dai an samu takaddama akan kashi 55 ƙaramin kashi na biyu da na uku da ke cewa a baiwa hukumar zaɓe damar aikawa da sakamakon zaɓe ta hanyar da ta ga ta dace, ma'ana ko ta yanar gizo ko kuma ta hanyar rubutawa da hannu. Amma majalisar bata kai ga amincewa da wannan tsarin ba sai da aka kada ƙuri'ar raba gaddama. Wakiliyar muryar Amurka da ta halarci zaman, Madina Dauda, ta yi komuna da ƙarin bayani.
Those in favor that clause 52.3 as amended by Senator Bassey Akpan say aye. Those against say nay. The nays have it.
Yadda shugaban majalisar dattawa Ahmed Lawan ya bada damar kowa ya kada ƙuri'a na amincewa ko kuma akasin haka a batun aikawa da sakamakon zaɓuka zuwa hukumar zaɓe a lokutan da aka yi zaɓe a ƙasar kenan. A nan a kawo majalisar dattawan ne yake kirga ƙuri'un da aka kada.
We have yes, we have 28. We have 52 nays. We have 28 people absent. So total number of votes cast is 80.
A bisa wannan ƙuri'a, ana nufin waɗanda suka goyi bayan dokar a yadda take na ko a aika da sakamako ta yanar gizo ko akasin haka. Senatoci 28 ne suka amince, waɗanda kuma ba su yadda da haka ba mutum 52, sannan mutane 28 ba su zo zaman majalisar ba. Wannan gyara da aka yi ya shafi kashi 52 ƙaramin kashi na uku ne. Abin da ya ɗauki hankali a lokacin da ake muhawara akan wannan dokar ita ce batun irin ƙarfin fasahar sadarwa ta zamani, wato internet, da ake amfani da ita a ƙasar. Wasu sun ce kashi 43 na ƙasar ne ke da ƙarfin fasahar sadarwa ta internet, sannan kashi 57 kuma ba su da fasahar sadarwa mai ƙarfi da za a iya amfani da shi wajen tattara sakamakon zaɓe a ƙasar. Wani abu da mataimakin mai tsawatarwa ta marasa rinjaye a majalisar dattawan, Sanata Ibrahim Ɗanbaba Abdullahi, ya tsokaci a kai yana cewa,
ni dai kamar Allah ya san na yi unwani da conscience nawa, kuma na yi unwani da cewa ni ɗan jam'iyyar PDP. Da aka zo wannan maganar, ni na yi goyuwa bayan a yi gaskiya. Gaskiya kuma ita ce a bari zaɓen nan in aka yi shi a tura shi ta na'ura nan take. To wasu sun zo da fasalin cewa a'a babu sabis. To ni tsakanin da Allah an kawo min takarda wadda ta hito daga NCC wadda ta ce akwai coverage 90.8% coverage in an wani da 2G platform. To saboda haka ba gaskiya bane wanda ke cewa 46% tsakanin da Allah. Mu dai mun tsaya kan haka nan, kuma aka zo aka yi ƙuri'a din ta gwari-gwari kuma Allah ya sa aka rinjaye mu, saboda haka muka amince da abin da majority suka ce suka so.
Tun shekara 2018 ne dai majalisa ta takwas ta yi gyara akan dokar zaben nan har sau uku, amma shugaba Muhammadu Buhari yake amincewa da ita. Abin jira a gani shine ko a wannan karan za ta samu ta tsallaka siradi. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Ubangiji Allah ya kyauta. Har yanzu dai ana tare ne kai tsaye da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu.
Da alama kasar Iran na ƙara himma don auna Amurka da sauran kasashen yammaci wajen kutsen yanar gizo, suna gudanar da wasu ayyuka da nufin yaudaran ma'aikatan sojan Amurka da kamfanonin tsaro na kafafen sada zumunta. Hare-haren da Iran ta kai na baya-bayan nan, wanda ƙungiyar da aka sani da Tortoise Shell ta shirya wa kamfanin Facebook, ta yi amfani da mutane na bogi ta yanar gizo don yin mu'amala da sojojin Amurka da ma'aikatan manyan kamfanonin tsaro domin samu shiga kwamfutocinsu da kuma satar bayanai. Wannan aiki yana da alamun samun taimako don samun ci gaba, yayin da yake dogaro da matakan tsaro masu ƙarfi don ɓoye wanda ke yin sa. Facebook ya faɗa a jiya Alhamis a wani shafin yanar gizo, yana kiranta wani ɓangare na hanyar sadarwa mai matuƙar faɗin aikin leƙen asiri.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma bar mu je ga rahotonmu na gaba. Bisa ga yadda hare-haren ta'addanci ke ci gaba da jefa rayukan al'umman Najeriya cikin halin rashin tabbas da kuma tsaka mai wuya, wasu daga cikin 'yan kasar na ganin cewar akwai bukatar gwamnatin tarayya ta baiwa gwamnatocin jihohi iko na bayar da umarni ga jami'an tsaro da hasashen cewar ko hakan na iya samar da sauki ga matsalolin. Wakilin muryar Amurka a jihar Sokoto, Muhammad Nasir, ya yi muna nazarin halin da 'yan bindiga ke ciki a yankin.
Matsalar rashin tsaro a Najeriya, musamman a yankin Arewa, tana ci gaba da hana jama'a bacci da ido biyu cikin natsuwa ko kuma doguwar tafiya akan manyan hanyoyin kasar, saboda rashin tabbas ga tsaron rayuka da dukiyoyinsu sanadiyar ayyukan 'yan bindiga. Ko a Laraba ta wannan mako, 'yan bindiga sun kai hare-hare a wasu ƙauyuka da ke yankin Sabon Birni da ke gabashin Sokoto, waɗanda suka yi sanadiyar salwantar rayuka da kuma dukiyoyin jama'a. Sa'idu Ibrahim Neno, ɗan majalisar dokoki ne mai wakiltar yankin Sabon Birni a majalisar dokoki ta jihar Sokoto, ya ce ko kafin hare-hare na wannan mako, 'yan bindiga sun kai farmaki a garuruwa da dama a 'yan kwanakin baya.
Ungwalallin nan da ƙarfe 3:30 da suka shiga, inda suka ƙona motoci guda biyu. Mota guda ta mobile ce, mota guda kuma ta sojoji ce, suka kai sojoji guda biyu, sannan kuma suka raunata guda biyar kuma sojojin, sannan suka yi awon gaba da dabbobin garin gabaki daya. Sun shiga kwaran gamba, sun kashe mutum uku, sun shiga tsamaye, sun ɗauke dabbobi, sun shiga masawa, sun kashe mai gari, sun shiga garin malamai, sun kashe mutum biyu.
Duk da cewa akwai jami'an soji da 'yan sandan kwantar da tarzoma a yankin, amma yanayin yadda suke karɓar umarni kafin yin aiki yana mummunan tasiri ga shawukan matsalar, saɓanin yadda jama'ar yankin ke gani ga makwabtansu da ke jamhuriyar Nijar. A cewar wani mazaunin yankin, Abdullahi Tsamaye,
sufurfe na gidan Runji ciyaman ɗinsu ya ce mana shi da an ce ga bandit sun shiga ba a minti biyar da ya buga ba sojoji da sun tayi. Saɓanin mu na Najeriya, gwamna bai da wannan fawa, sai a ce sai an haɗa ma garisun, sai a ce sai an haɗa ma wanena, sai a ce sai an haɗa ma wanena. Kai a Ankara an halaka mutane. Gangara, zan bada misali da gangara. Gangara ga bandit cikin garin gangara, sojoji na a bakin gulbin gangara sun kai ta halada halba, sun kai ta kome, har sun kai ta sojoji na sun haɗu ba a ba su umarni su shiga ba. Tomi amfani zuwan su.
Akan hakan ne ma dan majalisar dokokin Sa'idu Neno yake ganin cewa
gwamnatin jiha da gwamnatin tarayya duk masu lahina mu a wajen mu, ita gwamnatin tarayya in tana son lalura ga ta kare sai ta kira gwamnatin jiha ta kira shugaban sojoji na wannan na jiha ta kira kuma shugaban yan sandan da wannan na jiha ta ce daga yau na amince gwamnatin jiha ya ba sojojin jiha ta umarni ko dama jiha ta zauna lafiya
to ko yaya masana harkar tsaro ke kallon wannan kiran na abaiwa gwamnoni ikon bayar da umarni ga jami'an tsaro detective Awal Baladir mai iya yana ganin cewa
zai kawo sauki zai taimaka wa jami'an tsaron su kansu wajen gudanar da aikin su za su samu karfi da karsashi kuma za su samu damar maida martani a kowane lokaci sai dai kawai abinda matsalar wannan abinda take faruwa shine shugabannin suna amfani da damar su dan su tsugunawa ko dai abokan adawa ko kuma wani daban
matsalar rashin tsaro da yana ci gaba da gurgunta al'amura a Najeriya musamman a yankin arewa yankin da ke fama da nashi matsaloli na kansa ko bayan matsalar ta rashin tsaro Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya
to ubangiji Allah ya kawo muna mafita baki daya har yanzu dai ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia yanzu kuma ga shirin mu na gaba
manuniya maimaituwar maganar matsananciyar matsalar tsaro da kuma maganar targadan turgudawar tattalin arziki na ci gaba da jawo hankalin dattawa a Najeriya domin hata kai ga dattijo Alhaji Aminu Dan Tatan da ke dab da dungunar shekara 100 ya tuna baya
da san din ku sanani a kowar gidan mu da san din da hasabiya yanzu mutum ga kun da gidan ka kare da ka san musu sai ga wanda shi ma ko da kuma kun da shi ko sai da gidan
a she dai maganar lunto da rumbarin barari kiramin luktawa da kurkun yan jaha idan an tafi zaben kanin komi na damun su kansu shugabannin hukumar zabe a jihohi saboda an ji shugaban hukumar zabe ta jihar Jigawa na jaddadawa duniya cewa a matsayin shi wanda ya ci irin wannan gajiya lokacin da ya zama shugaban karamar hukumar da aka yi zabe daga kasa yana ganin ya kamata a yi kuskurimar kundin tsarin mulki dan a sake sabon waiwaye
wancan tsari yana da kyau shine za a yi rana daya duk karamar hukumi 774 dole wasu jami'an za su samu ci kuma kowa zai yi ta kansa ne ba a dair dubu ba
turka turkar tankin tanka da ta taburzan taren tunkuɗe sunan Loretta Onoche a matsayin commissioner hukumar zabe ya kasa kawun nan yan masar da tijan tare Najeriya gida biyu domin kuwa duk da dagar daddage wanda wasu yan masar da tijan tare Najeriya ke cewa an dakatar da amincewa da Loretta Onoche ne saboda kawai tana dauke da katin jam'iyyar APC shi sanata Malam Ibrahim shekaran jihar Kano shekowa yana shedawa duniya cewa adalci ne babu wajen zaben Loretta gaba daya
dalili ne yasa muka ce a jefar da Loretta shine akwai yar delta jihar su dai tana nan yanzu tana national commissioner
to ai ta kusa gamawa
ai ko gobe za ta gama ai dai bata gama ba
wadannan fa so mun taba ne muka tabo cikin tarin muryoyin da muka tawo muku da su a cikin wannan shiri na manuniya mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin na manuniya shiri na 22 cikin jerin gwanan shirin manuniyan da ke nuna wa duniya yadda za a haulayi dudar domin tabbatar da an tunkuɗe dukkanin damuwar da ke damaruwa a harkar siyasa da shugabanci a kasashen mu na Afirka idan kuma akwai wata matsananciyar matsalar da ke matsalamba ga yan Najeriya yanzu ita ce maganar targadan turgudewar tattalin arziki da kuma tsananin tsamin tsaro domin kuwa kusan babu wani taro da akan tattara a tarayyar Najeriya ba tare an tattauna wannan batu ba kamar dai da shi ma dattijan da ke dab da dungurar shekaru 100 a duniya kuma attajiri a jihar Kanawa Alhaji Aminu Alhassan Dan Tata ya ribaci wani taro da aka yi a jihar Kanawa da ya tattauna batun tuna baya na irin karfin tattalin arzikin tarayyar Najeriya da kuma tsarin tsaron da ake da shi a baya.
Za a kashe shi ɗanyen wajen aiki. Yanzu kun zo wani dalili ya sa mun zo mun lalata kuɗinmu mun mai da shi banza na gasar da muke samari kobo 65 cedin dala. Yau dala ɗaya wata na dala wajen 100 dala. Mulin da yau a kan abu a kinki da san da muke samari a kowar gidan mu da san da tun dare har safiya ba abin da zai same ka yanzu mutum ka kunna gidan ka a kare da ka sa wani sukuka sai ga ban ba shi ma waye mu ne ce ba za mu ne mu ne ko ka kunna kun ba shi ko sai da ka kunna saboda haka mu ya kamata mu tambayi ku me yasa ne me yasa muka dawo haka Allah ya baya
canji al'umma sai su canji kansu. Ya kamata mu dubi kanmu a taimaki kanmu.
Ba bakon abu bane batun bugun kirjin bujirewa dukkanin wani zabe na karan komai da aka taso da shi a jihohin Najeriya saboda yadda ake zaben kuma ya karkace koma gefe guda. Sai dai kuma duk da aka mahukunta da ke kula da harkokin zabe a jihohin suna ganin ya kamata ne a daina kauracewa zaben. Tun daga jam'iyyu zuwa al'umma da ke zaben da ya kamata kawai a shiga idan ta so idan akwai abin da ba gane ba kawai sai ka runtuma zuwa gaban kuliyaman ta sabo. Wannan dai shine ra'ayin shugaban hukumar zaben jihar Katsinawa kuma shugaban kungiyar shugabannin hukumomin zaben jihohi Alhaji Ibrahim Bako.
Hukumar zabe ba da yancin ta tilasta mu wata kungiyar siyasa ta shiga zaben. Saboda haka idan aka tare kowa shiga zaben kaga lokacin za a samu yadda za a fitar da al'abura sosai sosai. Amma idan babban party wanda ake ganin kamar ita ce ya hamayya ta ce ba ta shiga. Me zai faru?
Sun ce galibi ba su da kwarin gwiwa na wanzar musu da adalci.
Shin a cikin tsarin nan ba doka ne? Kar ka zauna ka ce wai zaton za a yi min kaza ya hana in shiga kaza wannan ba magana bace. Za ka je ga mai kotu haka cewa zato nike. In kana son ka san gaskiya shiga kaga abin da aka yi. In abin da aka yi bai gama shiga ba ka tai kotu.
Koma dai wacce komar koro bayani za a kukkunga don kutsa bayani a kunnan yan Najeriya game da maganar inganci ko rungumar zabe na kananan hukumomi a wannan kasa. Da wuya al'umma su karba idan ba tattagar zaben nan aka yi zuwa gurin hukumar zabe ta tarayyar Najeriya da a da ita ta fara ba. Wannan kuma yayi daidai da tunanin shugaban hukumar zabe ta jihar Jigawa wanda shi ma ya ci gajiyar zaben kananan hukumomi da ya zama shugaban karamar hukuma lokacin da hukumar zaben tarayyar Najeriya ce ta gudanar da zabe a wannan kasa. A saboda haka shugaban hukumar zaben jihar Jigawa Alhaji Kabiru su gunguya gunguro gunguman gaya wa duniya gaskiya.
Tsarin mulki ne ba gwamnatin jihohi cewar su nada hukumar zabe mai zaman kanta wanda za su kafa ma'aikatan kuma za su bada kuɗin da za a yi zaben. Saboda haka an koma wancan tsari yana da kyau shine za a yi rana ɗaya duk karamar hukumomi 774 dole wasu jami'an za su samu ci kuma kowa zai yi ta kansa ne ba a haɗa irin dubu ba.
To idan haka ne in ka gamsu da haka kana tuntuɓar masu ra'ayi irin naka don wataƙila ku tabbatar da sauyi nan.
To tsarin mulki ne dole sai ka koma ka gyara sashi na 8 na tsarin mulki in kana son ka yi wannan gyaran a haɗa gaba ɗaya kuma zaɓe ta jihohi su haɗu gaba ɗaya ta tarayya ta yi zaɓen.
Me yiwa wasu su ce koma wa zai zaɓe kuma ko a wane yanayi dai dole ne a yi rinto da rumbarumbar rungume ƙuri'un 'yan Najeriya idan an fita dandalin dire zaɓe kamar yadda aka dinga gani a baya. Sai dai kuma tunumar sarjan tarayyar Najeriya ta ce to lokaci ya yi duk wanda ya yi rumbarumbar rubuta da ƙuri'un 'yan Najeriya kawai a ɗana tarkon tattaro shi domin tabbatar da an hukunta shi. Wannan kuma a cewar masarjan tarayyar Najeriya zai zo ne a ƙarƙashin hukuma su kutun da guda ta hukunta masu laifukan zaɓe. Sanata Ahmad Babba Kaitan jihar Katsinawa ya yi ƙarin haske game da wannan ƙudurin dokan da ya ce idan ya gama za a samar da hukuma ne su kutun da guda da za ta tabbatar da ta yi a tara a taran tattaro masu tada ƙura a lokacin zaɓuka a wannan ƙasa.
Kowa ya sani ɗaya daga babban cikas da ake samu a harkar zaɓe a Najeriya shine kare dokoki da ake daga lokacin da aka fara shirye-shiryen zaɓe zuwa lokacin da za a yi su. Waɗanda suke ganin sun yi ƙarfin gwamnati ko kuma sun isa su kare doka za su zo su yi wani abu wanda zai sa zaɓen bai tafi daidai ba. Irin waɗannan abubuwan su ne muke so mu hana. Muna so a riƙa samun sahihin zaɓe wanda abinda mutane suke so su zaɓa su suka zaɓa kuma shi za a tabbatar musu in sun fara. Ɗaya daga cikin abin muhimmai wanda na san kowa zai ji daɗin shi ɗan Najeriya shine an samu bai ɗaya tsakanin zaɓen da ake na jihohi wanda kowa ya sani kamar kariya gwamnoni suke suna yin yadda suke so. To wannan zai iya tahowa ya kai zaben local government din da ward da duk wani zabe da aka zai iya zuwa har wannan commission din.
Game da maganar rikita da ta taburzar ta diye kafar Loretta Onechan da shugaban kasa Muhammadu Buhari aike gaban masa domin tantance ta a matsayin commissioner a hukumar zaben tarayyar Najeriya kuwa Sanata Ahmad Babba Kaita ne bikin baje bayani akan dalilin dankwafe wannan nadi baki daya.
To akwai Delta mai suna Loretta wadda dama dai tun sadda aka kawo sunanta yana ɗaya daga cikin abin da ya tsaye da wanke waɗannan kwamishinonin saboda dambar wadda aka yi ta yi ta kanta. To ga alama dai an same ta da laifin riƙe katin jam'iyya wanda kuma ya saba ma sharuɗɗan da ake so a wanke mutum ya zama kwamishina.
To sai dai kuma irin bayanan da suka fito daga bakin tsohon gwamnan jihar Kanawa kuma da masarjan tarayyar Najeriya Sanata Malam Ibrahim Shekarau game da maganar naɗin Loretta Onechafa suna nuna wa duniya ne cewa kamar ma Masar ba baki ɗaya ta fito da shi akan maganar dakatar da naɗin Loretta Onechafa ba. Domin kuwa Malam Ibrahim Shekarau ya sheko ya shelanta wa duniya cewa idan magana ta gaskiya ce fa rashin adalci ne wajen zaɓo Loretta Onechafa yasa dole MS
kasar jan tare na jan suka tabbatar da sun tunkuɗe na ɗin ta gefe guda.
Abin da constitution ta ce kar a ba wanda yake da dauke da katin jam'iyya. To sa'a kuma da ta yi babu record da ya nuna ta koma ta sabunta zamanta APC. To kin ga zancen ɗan jam'iyya ce babu shi.
To wasu na ganin siyasa ce kuka yi kun yi makanku kiyamul laili. Dan a samu haɗin kai shi yasa kuka sauke Loretta Onache.
A wannan ba haka bane. Ai kuma ne yanki bayani wannan abu da aka yi ba shi da alaka da jam'iyya. Dalili ɗaya ne yasa muka ce a jefar da Loretta shine akwai yar Delta jihar su ɗaya tana nan yanzu tana National Commissioner.
To ai ta kusa gamawa.
Ai ko gobe za ta gama dai ba ta gama ba.
To yanzu da ba wannan mata za ku tantance Loretta kenan ku amince da ita.
Da ba wannan mata Loretta ba ta da wani matsala. Dalilin mu kawai shine babu adalci cewa kujerin nan biyu na jihohi shida ne ka biyo Delta ka sake ɗaukuwa daga Delta. Bayan yar Delta tana nan ba ta gama aiki.
To duka kuma da wannan darin daddale dallan dalilan barin jam'iyya ɗaya zuwa wata za mu karkare shirin manuniya na wannan rana. A madadin dukkan wanda suka taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyi da yawa da kuka ji a cikin wannan shiri. Sai kuma jigo jagoran jawo muryoyi daga jihar Kanawa Mahmud Ibrahim Kwarin da kan kwaso mana muryoyi daban-daban domin kawo muku a cikin wannan shiri. Ni Isa Lawal Ikara da na shirya na gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin shirin na manuniya.
Masu sauraro da haka muka zo ga shirinmu na nasiha a wannan rana mai albarka Juma'atu babbar rana daga bakin Sheikh Dr. Mansur Isa Yalwa shugaban tsangayar shari'a a jami'ar Bayero da ke Kano.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah. Nasihata ga dukkan al'umman musulmi yan uwana a wannan rana ta Juma'a kuma a wannan lokaci da muke cikin kwanaki goma na farkon watan Dhulhijja shine dukkan musulmi su yi kokari wajen kyautata ayyukan alkhairi waɗanda za su zama musu ribar kafa na amfanar kansu a wannan duniya da kuma bayan mutuwa. Hakika waɗannan kwanaki goma su ne kwanaki mafi tsada waɗanda mutum baya da irinsu a cikin rayuwarsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kamar yadda ya tabbata cikin hadisin Abdullahi dan Abbas, ma min ashirati ayyam al'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al'ayyam. Babu waɗansu kwanaki guda goma waɗanda aikin alkhairi ya fi soyuwa a cikinsu sama da waɗannan kwanaki goma na farkon watan Dhulhijja. Saboda haka ya ɗan uwana, ka yi ƙoƙarin neman kusanta zuwa ga Ubangijinka da dukkan nau'uka na aikin alkhairi. Aikin alkhairin da zai amfane ka da aikin alkhairin da zai amfani ɗan uwanka. Wannan ya haɗa tun daga kan azumi zuwa sadaka zuwa salloli zuwa umarni da kyakkyawa da hana mummuna da karatun alkur'ani da yawan ambaton Allah da kuma dukkan abin da za ka yi wanda zai taimaki wani ko kuma kai ya taimake ka bayan mutuwa. Ina mana fatan alkhairi tare da addu'ar Allah ya sa waɗannan kwanaki su amfane mu su zama masu albarka a gare mu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Da haka muka zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice.
Wasu daga cikin kasar Colombia da 'yan sandan kasar Haiti suka tsare dangane da kisan shugaban kasar Jovenel Moise sun taba amfana da shirin horon sojar na bayar da ilimi da Amurka ta samar. A cewar mai magana da yawun ma'aikatar tsaro ta Pentagon cikin wata sanarwa da aikiyar murya Amurka ta sakon email. Jiya Alhamis, kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya buƙaci gwamnatin ƙwanƙwariya ta Libya da ta kammala aikin da ya wajaba don gudanar da zaɓuɓɓukan ƙasa akan lokaci a watan Disamba, yayin da ake ci gaba da damuwar cewa za a iya ɗage zaɓen. Abokai na ƙudda ƙudma na iya samun saɓanin ra'ayi, in ji shugaban Amurka Joe Biden jiya Alhamis yayin da yake tare da shugabar Jamus Angela Merkel lokacin da shugabannin biyu ke amsa tambayoyi game da bambance-bambancen da ke tsakaninsu kan bututun iska gas na ƙasar Rasha. Da alama ƙasar Iran na ƙara himma don auna Amurka da sauran ƙasashen yammaci wajen kutsen yanar gizo, suna gudanar da wasu ayyuka da nufin yaudaran ma'aikatan sojan Amurka da kamfanonin tsaro na kafafen sada zumunta.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu da wannan subuhin taku. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirinmu na hantsi, za ku ji saura abokan aikinmu dauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokin aikin nawa da ya taya ni gabatar da shirin, Sarfilu Hashim Gumel, da kuma waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku, ni ne naku Yusu Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Wani lafiya, mu kuma mu tashi lafiya. Peace, salam.